أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما لم يلئن وعد على بي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan dare na talata 8 ga watan Muharram, hijira 1448, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan Yuni miladiya 2026. Muna masallacin makarantar Nurul Islam ne da ke bisa titin NATO a unguwar Guiwa layout da ke cikin birnin Sokoto, domin tattaunawa a kan abin da ya shafi azumin Ashura maimakon karatunmu na Jami'ar Tirmidhi. Za mu yi magana ne a kan azumin Ashura da yake gobe 8 ga wata, kuma ko ce yau 8 ga wata, talata 8 laraba 9 alhamis 10. To, azumin Ashura shi ne kamata a ce mu tunatar da kanunmu yadda azumin yake, da kuma yadda ya kamata a tunkare shi. Kamin mu kai ga azumin watan Muharram, wata ne mai falala da kuma daraja daga cikin watannin musulunci. Daga cikin falalar wannan wata, Muharram na ɗaya daga cikin watannin da Allah ya haramta yaƙi tun a jahiliya, tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa, kamar yadda Allah ya ambata inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kidan watanni 12 ne a cikin littafin Allah tun sanda Allah halicci sammai da ƙasa. Daga ciki akwai wasu watanni 4 da ake ce ma ashurul hurum. Waɗannan watanni, watanni guda 4, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cewa watanni 3 suna jere da juna. Ga Zulqa'ada da muke ce ma watan bawan salloli, sannan ga Zulhijja da muke ce ma watan babban sallah, sannan ga Muharram da muke ce ma watan Shaara. Waɗannan watanni guda 3 jere suke, sai na cikin hudunsu shi ne Rajab Mudhar alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na hudunsu shi ne ake ce mai watan Rajab, kuma ana ce mai watan Mudhar. Tsakanin Jumada al-Akhira da Sha'ban, anan ne wannan watan yake na Rajab. Da an ce Jumada Thaniya sai a ce Rajab, tukunna a ce Sha'ban. To, waɗannan watanni guda 4 suna shurul hurum. To, kasancewar Muharram na ciki, wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya daraja a cikin wannan watan, wata mai falala. Daga cikin falalar wannan wata na Muharram, duk sunayen watanni gaba ɗaya tun a jahiliya aka yi musu sunayen, kuma da waɗannan sunaye ne ake kiransu har ila yau bina haka. Amma banda watan Muharram, watan Muharram Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi cewa shahrullahi al-muharram, cewa watan Allah da ake wa suna al-muharram. To jingina wannan watan cewa watan Allah falalole guda biyu. Na farko dai duk watanni gaba ɗaya na Allah ne, saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina wannan watan ga Allah saɓanin sauran watanni. Wannan jinginawan na nuna darajawa da kuma ɗaukaka sha'anin wannan watan. Sannan abu na biyu kuma, kasancewa Allah ya wa wannan watan suna Muharram ya canza sunan da ake mai a jahiliya. Imam Suyuti rahimahullah ya ce wannan watan a jahiliya Safar al-awwal ake ce mai, sannan Safar al-thani, sannan abu rabi'ul awwal, tuko rabi'ul akhir, tuko aje jumad al-ula jumad al-akhir. To da Allah subhanahu wa ta'ala ya canza ma wannan watan suna zuwa al-muharram, babu Safar al-awwal kuma, tunda an kashe Safar al-awwal saura Safar al-thani, to babu buƙatar kuma ce Safar al-thani. In an ce al-thani, to ina na farko, ina awwal? Babu awwal. Saboda haka watan Safar da muka sani a yanzu wata na biyu cikin kalandar musulunci, a can farko shine Safar al-thani, Muharram ne Safar al-awwal. Da Allah ya wa wannan watan Safar Muharram suna da Muharram, aka goge Safar al-awwal, shikenan sai wancan Safar ya koma shi kadai ne Safar, saboda haka ba a ce mai ma al-thani. Imam Suyuti yace dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai shahrullah, kenan don Allah ne ya canza mai suna, wato ash-shahr alladhi ghayyara Allah ismahu, watan da Allah ya canza ma suna daga sunan jahiliya zuwa sunan musulunci. Yace duk watannin gaba ɗaya sunayen jahiliya ne gare su, amma banda Muharram shi kadai shi sunan musulunci gare shi. Zuwa musulunci Allah ya canza wannan sunaye mai sai al-Muharram. To wannan daraja ce da falala ga wannan watan. Sa'annan daga cikin falalan wannan wata azumma, daga na Ramadana ga daraja da falala, to sai azumin Muharram. Kamar yadda Manzo sallallahu alaihi wasallam yace afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram, mafificin azumi, azumin da yafi kowane daraja da matsayi a wurin Allah bayan azumin watan Ramadana, to azumin watan Allah da ake ce ma al-Muharram. Nan malamai sun yi magana a kai, hadisi ya inganta daga nana Aisha radiyallahu anha cewa babu watan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba azumcewa tun farko har ƙarshe kaf, face sai Ramadan. Sannan babu wani watan da Annabi ya fi yawaita azumi a ciki sai wata fiye da watan Sha'ban, saboda rakkana da mutane ke yi ga wannan watan, ana dai kirdadin tarbo azumin Ramadana. Saboda haka Annabi ke yawaita azumi cikin watan Sha'ban. To saboda me yace bayan watan azumi watan Ramadana, watan Allah al-Muharram ne azumi ya fi daraja da matsayi da falala? Kuma ba a ruwaito cewa ya yi azumin al-Muharram kamar yadda ya yi azumin Sha'ban ba. Al-Muharram Ashura kadai Annabi ya taba azumta, kuma shekara guda tak. Da aka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, to su Yahudawa fa Ashura kadai suke azumta, yace to in Allah kai mu baɗi za mu yi tasu'a. sai rayuwa ta baka kai baki ba Allah amshi rayuwa ta saboda aka tasu'a ya zama sunna saboda kwadaitarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da nufin idan ya kai baki zai azumin tasu'a to saboda me yafi yawa ta azumin sha'ban fiye da muharram malamai suka ce to ɗayan biyu ne inji imam an-nawawi rahimahullah cikin sharh muslim yace ko dai ya kasance kafin ya gane falalat dake cikin muharram na azumin to ajali ne ya kai saboda haka ko dai ya gane wannan falalan Allah ya sanar da shi muharram bai zagayo ba kuma Allah amshi rayuwar shi dalilin da yasa ba ruwaito ya azumma cikin baki ne yace ko kuma ya kasance muharram din ya zagayo amma ko da ya zagayo wani al'amarin na isar da addini ya dauke mai hankali wanda yake wannan azumi na nafila musulmanci dalilin da yasa bai tsiyaye wannan azumin baki nan to kuma idan muka diba haka sai mu ce gaggautowar ajali shine uzuri ko kuma bayani na kusa wanda ke iya daukuwa kai tsaye don ashura shekara guda take yayi sa'annan kuma shekara ta biyu aka farlanta azumin Ramadan da aka farlanta azumin Ramadan sai aka jinginar da azumin ashura wanda ya ga dama yi wanda kuma bai ya ga dama kuma ya aje to saboda haka da yace idan shekara ta zagayo za mu tasu'a to shekaran ba ta zagayo ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karbi rayuwarsa saboda haka dalilin da yasa ba a samu hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya waita azumma cikin wannan watan baki na al-muharram amma babu shakka azumin sha'ban aiki ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sannan azumin muharram kuma abin nan shiryasuwa ne da kuma kiran al'umma ce zuwa ga nasu azumci wannan watan to kuma malaman hadisi suna gabatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da magana ce bisa ga abin da shi ya aikata idan ya kasance ga azumin sha'ban ya fi aikatawa amma kuma azumin muharram yace yafi lada to saboda haka wurin malaman hadisi an fi gabatar da azumin muharram bisa ga na sha'ban yanda malamai suka tafi kenan akan azumin muharram ga yanda lafazin ya nuna ana iya azumtan watan duka gaba ɗaya tun farko har ƙarshe tunda yake shahrullahil muharram ba tare da ya toge wasu kwanuka ba amma ka'ida ce ta cewa babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba azumcewa kaffa ce sai Ramadan a dalili da haka mutum zai iya azumtan mafi yawancin kwanukan muharram ko dai tun farkon wata ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata amma ba tare da ya azumce watan duka ba tare da sanin cewa ranar da mustahabbancin azumin ya fi ƙarfi ashura goma ga wata saboda haka duk wani ɓangare da za ka azumta ya zan goma ga wata na ciki sannan mai bi mai tara ga wata ko kuma sha ɗaya ga wata don manzo sallallahu alaihi wa sallam dalilin da yasa ya sawo tara ga wata ciki shine don saba mai yahudu da aka ce mai su ashura kaɗai suke azumta kuma sun ɗauki ashura ranar ashura idi gare su sai annabi ya ce to ku saba mai yahudawa ku ku yi azumin ashura kaɗai ba tare da kun wani buki a ranar ashura ba ku bar ma yahudawa bukin da za su yi ko azumi kaɗai za ku yi sannan kuma a ƙara kuma azumi ɗaya akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ko azumci yini daya kafin ashura idan kuka yi ashuran kuma an ba ku azumci yini daya kafin ashura ba to ku azumci yini daya bayan ashura saboda ka azumma biyu ake so azumta kar a tsaya ga ashura kadai saboda ni don saba mai yahudawa ko dai ayi 9 ga wata da 10 ga wata ko 10 ga wata da 11 ga wata idan ka tsaya ga 10 ga wata an yi kankan da yahudawa kenan ba saba mai yahudawan ba kenan sannan kuma an saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu ko azumci ne ɗaya kafin ashura ko yi ne ɗaya bayan ashura sai zan ko azumci kwana biyu kenan jere da juna akwai hadisin da ya magana sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu amma wannan hadisin bai inganta ba da azumma uku kenan 9 ga wata 10 ga wata 11 ga wata inda wannan hadisin ya inganta sai dai sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu wannan hadisin shi ne inganta daga cikin falalan muharram yini ne da Allah subhanahu wataala ya tsirar da annabi Musa alaihi salam da shi da jama'ar sa ya halaka fir'auna da magoya bayan sa hadisi ya inganta daga ibn Abbas wanda imam bukhari ya ruwaito cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina ya isko yahudu suna azumi ranar ashura ya tambaye su menene dalili suka ce ai wannan yini ne babba mai girma gare mu yini ne da Allah ya kirar da annabi Musa alaihi salam shi da mabiyarsa ya halaka fir'auna da magoya bayansa annabi Musa ya yi azumi ashura don gode ma Allah saboda haka kuma muke azumi ashura annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai mu muka ci ku cancanta da annabi Musa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumi ashura kuma yayi umarni na ya azumi ashura to cewa yini ne da Allah ya tsirar da annabi Musa wannan ya inganta malamai sun ambaci abubuwa da yawa waɗanda suka faru a ranar ashura din waɗanda babu hadisai da suka inganta a kansu amma tsirar da annabi Musa alaihi salam wannan hadisi ya inganta a kansa to saboda haka yini ne mai girma kenan kuma cikin wata al-Muharram wannan abin ya faru to saboda haka wata Muharram wata ne mai daraja kwarai da gaske to idan ya kasance mun san falalar wannan wata na Muharram annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana buki da aka ce yahudawa su wannan yini sun dauka yini ne na idi annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa sumu antum ku kuyi azumi ku basu da bukin saboda haka babu wani buki da ake yi a cikin watan Muharram ko dai na tarbo na tuna tarbon shekarar musulunci bid'a ce da duk wani bukin da za a iya shirya a cikin Muharram don girman wannan watan da kuma girmama shekaru da kuma watannin musulunci duk gaba ɗaya waɗannan bid'o'i ne Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina ya isko su suna bukukuwa ya tambaye su me wannan bukukuwan da kuke yi suka yi mai bayani Annabi ya ce to duk ku sani Allah ya canza muku su da bukukuwan yini guda biyu karamar sallah babbar sallah saboda haka duk wasu bukukuwa gaba ɗaya ku jingine su daga nan shikenan suka jingina duk wasu bukukuwa gaba ɗaya sannan ba aikin magabata ba ne a ce bukin tarbo sabuwar shekara ba aikin magabata ba ne a yi aiki da abin da darussan da ke cikin sabuwar shekara aiki ke gaban magabata ba buki ba kai buki ka nuna eh kana girmama wannan shekarar amma kuma baka abinda darasin da shekaran ke karantarwa wannan bai kawo kallo ba saboda haka ba a nuna ma mutane kuma girman abu ta hanyar bid'a a ce ai da haka nan din da ake yi mutane za su san matsayin wannan shekarar da matsayin watannin musulunci da sunayen watannin musulunci to ba ko ta hanyar bid'a za a karantar da su ba sai dai a karantar da su ta hanyar karantar su sunna a cikin makarantun ne kuma ta kila makarantun ne islamiya sati guda za a yi ana ta karantar da dalibai abinda ya shafi shekarun musulunci watannin musulunci su har da ce sa'annan wasu abubuwa da aka yi na sahabbai suka yi na bajinta da kariyar musulunci a cikin azuzuwa na makarantu ana karantarwa a ko'ina makarantu na manya da ƙanana amma ba ta hanyar tarurruka musulunci bai yadda da wannan amma kuma mun doke wannan abin koyi da wa Yahudawa ne su ne ke bukukuwa na tarbon shekara kaza tarbon kaza tarbon kaza tarbon kaza in aka yi ranar Badar a ce a shirya wa'azi don tunawa da ranar Badar ba aikin magabata bane a shirya wa'azi don tunawa ranar Uhud duk ba aikin magabata bane abin da ke gaban magabata shine aiki ai aikin a nuna mutane mu'amala a aikace amma ba bukukuwa Allah ya sa mu dace da alheri wannan azumi na Ashura da muka ta samma manzo sallallahu alaihi wasallam ya azumi Ashura sannan matakai guda hudu sune malamai suka aza hadisai suka aza azumi Ashura akai mataki na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumi Ashura tun yana garin Makka kafin ma ya hijira zuwa Madina yana azumi Ashura sannan mataki na biyu bayan ya hijira zuwa Madina yazo isko Yahudu suna azumi Ashura ya tambaye su dalili suka faɗa mai ya ce to mu muka fi cancanta da annabi Musa alaihi salam fiye da ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko ce na azumi Ashura a wurin waɗanda Allah ya saukar ma littafi daga sama bayan yana yi a jahiliya da aikin jahiliya na mutanen Makka kamar yadda wasu malamai suka ce saboda wani zunubi da suka aikata ne suka ga cewa me ya kamata suka ce to Ashura su zan kai azumi don neman yafe wannan zunubi bisa ka'ida su ta jahiliya babu wani ilimi daga wurin Allah to da yake azumi aiki ne na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ga suna yi shi ma yayi tare da su sannan ya zo Madina wurin ma'abuta ilimi littafi daga wurin Allah ya ga su kuma suna yi sannan sai shi ma yayi sannan mataki na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi Ashura yace baɗi idan Allah kai mu abin nan baɗi kahin a farata azumin Ramadan kenan don yayi hijira cikin Rajab cikin Rajab annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya isa abin nan ya isa Madina to saboda haka da ya isa Madina cikin abin nan Muharram din annabi sallallahu alaihi wasallam da ya azumi Ashura sai yace to idan Allah kai mu baɗi za mu yi azumin kasu'a kahin baƙin sai ga Ramadan an faranta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Ramadan afarilla saboda haka wanda ya ga dama ya ci gaba da yin Ashura a matsayin azumin nafila wanda kuma ya ga ba zai yi ba to shi kenan ga dai wanda aka faranta muku azumin Ramadan sannan mataki na hudu game da azumin Ramadan game da azumin Ashura shine a lokacin da annabi ya umarni da saba mai Yahudawa da annabi ya ce to za mu yi azumin sai aka ce mai to annabi sallallahu alaihi wasallam kai Yahudu fa su azumin nan da suke na Ashura rana ce habbuki ma suke yi suna girmamawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to in haka ne mu musaba ma yahudawa a azumi idan Allah kai bubadi sai mu yi mu yi tasu'a mu hada da ashura in yaso sai mu saba musu mu basu sifi ta ashura din to mataki na hudu kenan wasu malamai su ambaci yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a saba ma yahudawa dangane da irin tsarin yanda ya kamata ya azumin sai mun kawo ga wannan hadisin insha Allah za mu magana akai mataki na farko hadisi ne na Aisha radiyallahu anha wanda take Qurayshawa sun kasance suna azumi tun a jahiliya manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yana azumi tare da su mataki na farko kenan na azumi ashura a lokacin da ya hijira zuwa Madina kuma yayi azumi ashura yayi umarni da yayi azumi ashura da aka fara tsara babana to sai ce wanda ya ga dama ya azumi ashura wanda ya ga dama kuma kada yayi azumi ashura azumi ashura kenan ya koma nafila imam muslim ya ruwaito wannan hadisi to sa'an nan akwai hadisin Rubayyah bint Muawwid da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika dan aike safiya ashura goma ga wata zuwa ƙauyukan Madina cewa wanda ya kasance ya waye gari da azumi sai ya ci gaba da azumin sa na ashura wanda kuma ya kasance ya waye gari bai dauki azumi ba to maza ya dauki azumin ashura ya ci gaba da shi in ka waye gari baka dauki azumi ba to daga nan lokacin da shelar ta ishe ka to ka dauki azumin daga nan don azumin nafila ana iya dauka ko da ko cikin yini ne ba sai an dauko niyya cikin dare ba wanda kuma ya waye gari da azumi shi ma ya ci gaba Rubayyah tace mun kasance muna azumin ashura muna umurtan yaranmu kuma da azumin ashura har idan ya kasance yaro suka dauki azumin sai mu samu musu abin wargi idan za mu masallaci ne mu dauke su mu sai mu miƙa musu abin wargi in suka dora abin nan za su yi kuka yunwa sai mu sallallace su da abin wargin har dai lokacin da za su kai azumin da haka nan suka yi tarinin ƴaƴansu gai wannan azumi na ashura sannan a mataki na biyu a lokacin da hadisin Abdullahi ibn Abbas wannan hadisin Rubayyah kenan wanda tace manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da yin azumi ashura da hadisin na Aisha da ta kawo ita matakai guda uku duka sai da ta ambata ya kasance na azumi a Makka da ya hijira zuwa Madina yi da aka faranta kuma Ramadana sai ajiye ce wanda ya ga dama yayi wanda kuma bai ga dama ba ya bari to a lokacin mataki na hudu din annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk aikin da zai aikata wanda ba saukar mai wahayi ba yana kirdana ya ga cewa yahuda da nasara yaya suke yi in ya ga yanda suke yi sai ce to ai yanda suke yi har lokacin da aka saukar mai wahayi saboda haka yayi niyya yayi azumin ashura shi kadai to sai ya kasance ya umarni cewa a saba musu da ya ji cewa mai su ashuran nan fa kadai suke yi ba su hadawa da wata rana sannan sun dauki wannan rana ranar buki hadisi ibn Abbas radiyallahu anhuma yace hina sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm ashura wa amara bi siyamihi yayi azumin ashura yau murta ya azumi ashura kalu sahabai suka ce innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara da nasara da yahud duk suna girman wannan yini saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idha kana al-am al-muqbil insha Allah sumna al-yawm at-tasi' idan mun kai shekarar baɗi to za mu yi azumin tasu'a kala ibn Abbas yace fa lam ya'ti al-am al-muqbil hatta tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shekarar ta baɗe ba ta zagayo ba sai aka karɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka
shi bai azumci tasuwa din ba, amma da ya kwadaitar da azumin tasuwa din.
Har yanzu Abdullahi ibn Abbas yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu yawm Ashura wa khalafu fihi al-yahud. Ku azumci Ashura amma kuma ku saba ma Yahudawa. Ta wace hanya? Yace wasumu yawman wasumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Ko dai ku azumci yini ɗaya kafin Ashura tara ga wata kenan tare da Ashura, ko kuma yini ɗaya bayan Ashura she goma ga wata da sha ɗaya ga wata. Umarnin da Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bari kenan, kamar da Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi. Amma fi riwayat sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu, riwayat da wasu malamai suka ruwaito nasi ya kaman Bazza da kuma Ahmad cewa sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu, ku yi azumi yini ɗaya kafin Ashura da kuma yini ɗaya bayan Ashura. Fa hiya da'ifatun, wannan riwaya din da'if ya ce kamar yadda malamai suka tabbatar, kamar su Imam Ash-Shawkani a cikin littafin Sanan al-Awqa' da sauran malamai, su Sheikh Nasiruddin al-Albani cikin Jami' al-Saghir duk sun da'afa wannan riwaya din. To sai hadisi na hudu a wannan babin. Abi Musa radiyallahu anhu qala kana yawm Ashura yawman tu'azzimuhu al-yahud wa tattakhidhuhu 'eedan. Rana Ashura rana ce da Yahudawa ke girmamawa, kuma sun dau wannan yini idi gare su, yini sallah. Kamar yadda Hausa ke cewa sallar Ashura, suna cewa haka nan ko? To haka ne Yahudawa su ma suka dauki wannan yini sallah ta gare su. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ce fa sumuhu antum, to ku ku azumci wannan yinin kawai. Magana cewa idi a babu ta, ko idin ku idin karamar sallah da idin babbar sallah ko idin ku, amma Ashura azumi kadai. Saboda haka maganan yanka tattabara, yanka kaji da cika-ciki da hawan daba da kwalliya da wanka da minana da yin sutarunna, duk gaba ɗaya waɗannan bid'o'i ne da khawarijawa suka shigo ma mutane da su a cikin shari'ar musulunci. Wa hadha Ibn Rajab al-Hanbali yace wa hadha yadullu ala an-nahyi an ittikhadhihi 'eedan, cewa wannan umarni da manzo Allah ya bayar cewa ku azumci wannan yini, yana nuna cewa hani ne daga barin riko wannan yini na Ashura zamo yini na Eid. Wa alaihi babi siyam a'yad al-mushrikeen, kuma cewa mustahabbi ne ranar da mushrikai ma ke Eid, to ku musulmi ku yi azumin wannan yini. Don ranar Eidin musulmi haramun ne a yi azumi, amma ranar Eidin mushrikai to ku ku ce wannan yini ba Eid na gare ku ba, saboda haka sai ku yi azumi. Fa inna sawma yunafi ittikhadhuhu 'eedan, yin azumi wannan yinin ya kori a riƙi wannan yinin Eidi. Kamar in an ce sallar yinin Ashura, kuma sani cewa cikin yini ne fa ake buki, ba cikin dare ba. Idan ya kasance cikin yinin Ashura za a yi cika-ciki, to cin cika-cikin za a yi ko azumi za a yi? Wanne za a yi daga cikin? Idan dai azumi za a yi, to ba magana cika-ciki. In ko cika-ciki za a yi, to ba magana azumi. To wanne annabi ya umarni cewa a yi? Kuma azumin hadisin da asar bi ba hadisi ba, asar inda ake dogara da shi wurin azumin cika-ciki na Ashura shine ne man wasa ala ahlihi ko ala iyalihi yawma Ashura wasa Allahu alaihi sa'ira sanadi, cewa duk wanda ya yalwata ma iyali ne cikin yinin Ashura, yini kuma daga hudowa alfijiri zuwa faduwar rana, yini kenan. Kamar yadda mutum zai yalwata ma iyali don yinin sallah daga hudowa alfijiri zuwa faduwar rana, to shi hadisin cika-ciki ya ce wanda ya yalwata ma iyali ne yinin Ashura, manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarai da yin azumin yinin ashura to wanne za a dauka saboda haka sai shedai ce masu cika ciki to ku yi azumin yinin ashura ku masu yin azumi amma cika cikin ku ku bari sai da dare in kun gama azumin da dare sai ku cika ciki sai wada musu wannan dabara saboda haka zaka dauke cika ciki daga yinin aka koma da dare kenan an saba ma wannan asar din kenan hanya in zakka an saba mai kenan saboda haka duk shirmin banza ne yake amma ga wanda ya sani to saboda haka wajibi ne duk abinda mutum zai a matsayin addini ya zan yayi shi tare da hujja kuma hujjar nan karɓaɓɓar hujja ga shari'a ba karɓaɓɓar hujja shi gare shi ba ko da ko shari'a ba ta karɓi wannan hujjar ba don shari'a ita ce mai ba da ladan ibadar da aka yi idan mutum bai abin da ya dace da shari'a ba to aikin banza ne yake in dai ya ce ibada su yi Allah samu dace da alkhairi saboda haka fa yuwafiquna fi siyamihi ma'a siyami yawmi akhar ma'ahu za a yi muwafaqa da su yahudawa ga azumin ashura tare da yin azumin wani yini kuma na daban wanda zai sa a saba musu ga azumi fa inna fi zalika mukhalafatan lahum in aka yi azumi biyu tara da goma ga wata ko goma da sha daya kaga an saba ma yahudawa fi kayfiyati siyamihi ga yanda ake aka tsara azumi saboda haka fala yabqa fihi muwafaqatan lahum fi shay babu inda aka yi muwafaqa da yahudawa ke ne ba dai bukin da suke yi ba dai kenan sannan azumin da suke yi ashura dai ba tsaya da ashura kadai ba an saba musu mahar da azumin gaba dai to abinda shari'a take nema kenan kowane lokaci idan ta ce ga abinda za a yi kai wannan abin kuma ka tsaya gare shi kadai ba tare da kai kari ba in kuwa ba za ka yi ba in ba na dole bane to sai ka barin gaba dai amma sai ka zo da wani abu madadin wannan abinda shari'a ta ce ayi to sa'an nan abu na karshe shine kayfiyatu mukhalafati al-yahud fi sawmi yawmi ashura tsari yanda malamai suka tsara dangane da yanda hadisai suka zo yanda za a saba ma yahudawa a wurin azumin yawmi ashura kenan yace yazhar mimma taqaddama min al-ahadith wallahu a'lam kamar yadda ya gabata ga hadisai annal akmal azumi ashura wanda yake zama kammalalle huwa sawm at-tasi' wal 'ashir ay azumin tasu'a da kuma ashura li'annahu huwa alladhi 'azama 'ala fi'lihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wadanda annabi yayi ya azumce su kenan da asu da ashura da tasu'a ya saboda haka idan kai tasu'a kaman wannan karo kaga muna da laraba da kuma alhamis laraba tara ga wata alhamis goma ga wata saboda haka wanda ya samu yayi fito wanda bai samu ba kuma alhamis ya samu goma ga wata to sai ya kara da juma'a 11 ga wata sai zamo ne ya saba ma tsari yanda yahudawa ke wannan abu shine ce wa man sa haha haditha wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman wadanda suka inganta hadisin da ke cewa a azumci yini daya kafin ashura ko kuma yini daya bayan ashura fa innahu qala bi mashru'iyyati siyam al-hadi ashara cewa ya halatta a azumin 11 ga wata liman lam yasum at-tasi'a wanda bai azumci 9 ga wata ba to yayi 10 ga wata to ya kara da 11 ga wata in ya so ya saba ga yahudawa kenan لتحصل له مخالفة اليهود دون دي أسامس ميوان أبو سابع ما يهوداوا التي قصد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودع النبي ينفذ يأيك تهكنا سيرا يواتف تكيبا تصبت هكا خاصة أن من أهل العلم من يرى كراهية إفراد العاشر بالصوم أسندية هكا وصمع لما يسنى غني شوى مكروهيه azumin goma ga wata shi kadai
kace asura kadai zaka azumta to ka aikata makaruhi saboda ni lima fihi min muwafaqati al-yahud na daya kai muwafaqa da yahudawa wa mukhalafati al-amri bi mukhalafatihi sannan nabi kuma ka saba wa umarnin da annabi ya bayar na cewa qala kul yahud لأنه يمكنك وأيضاً خشية قوات العاشر سننكما قطن كتش ونقوم الغوطن إذن يعتفن شيء بقى أظمتي ترى غوطانا ودكي لأوائي جاني قوم الغوطان وطن الأولى تجبتو ما بكتا مداما يأظمنا كاو قوم الغوطان سننكما وانا أظم يأكتش مهجين تسبب داكا أما أنك ترى غوطان larura ta ji tuma goma ga wata baka samu dama kai ba to ba sai kai 11 ga wata wanda yayi goma ga wata shine ake son ko da yayin yayi 9 ga wata in bai 9 ga wata ba yayi goma ga wata to yayi 11 ga wata don yahudu ba 9 ga wata suke azumin ba saboda haka in ta su akai wace gari ashura ka dauki azumi sai larura ta ji tuma baka samu dama yin azumi ba to ba kai muwafaka da yahudawa ba don su ba tare ga wata suka azumi ba in ka ga dama ci gaba da azumi a matsayin cewa azumi ne na muharram dan fahimta ko amma kakkace bari tsara kwana da jini daya don in saba ma yahudawa dama kai ba kai dace da yahudawan ba amma wanda ya goma ga wata misali shi ne dace ga yahudawa yaya zai ya saba musu to yayi azumi bayan goma ga watan nan ko da bai samu daman yi 11 ga wata ba wanda kila larura ta gito mai 11 ga wata bai samu daman yi ba to yayi dai cikin muharram din tunda an ba da daman yin azumi cikin muharram din an fahimta ko yanzan dai ka saba mai yahudawa amma kada kai azumi ashura kadai da niyyar cewa ko wannan ma da a'a ka kai saboda haka shi kenan da ka riga ka kai ba furo ka da saura to idan kai haka nan ka yi muwafaka da yahudawa an fahimta ko eh ai ba magana buki ba magana buki wani bana ba ne kuma daban buki wani bid'a ne daban sannan muwafaqatul yahud kuma ga azumin kuma wani abu ne daban saboda haka kowane zaman kai ne yake an fahimta ko in kai ta su'a da ashura kai buki kai gida an fahimta an kai ashura kuma kadai kai buki kai bid'a an kai kuma ashura kadai ba tare da kai buki ba kai makaruhi nan ba cewa kai bid'a nan makaruhi ne saboda me kai muwafaka da yahudawa an fahimta to saboda haka kai kamata mu tafiyar da wannan azumi tare da cewa ashura idin falal annabi an bace falala kai tsaye da aka tambaye shi an so mai yawmi ashura ya ce a hatasibu ala Allah an yukassira as-sanata al-madiya ko kuma man saba ashura kuffira anhu as-sanata al-madiya duk wanda ya azumi ashura to za a karkare mai zunuban shekarar da ta gabata an shigo sabuwar shekara ana farkon shekara to duk kananan zunuban da mutum ya aikata shekarar da aka hito yanzu mutum shekara ta 1447 duk kananan zunuban da mutum ya aikata in yi azumi ashura an karba mai to Allah zai karkare mai duk kananan zunuban da ya aikata a wannan shekara sannan akwai sabani tsakanin malamai wa haba da manyan zunubai ake karkare ma ba sai kanana kadai ya fi da ko akwai wannan takaddamar sabanin tsakanin malamai duk da sabanin bai karfi ba amma akwai masu wannan ra'ayi don cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani zunubai ce kufra anhu a sanata al-madiya amma da ce kananan zunubai ba ko saboda haka har manyan masu shiga to sai jama'ar da yawancin malamai suna akan cewa kananan zunubai ne don hadisi ya yi kankan kam da alkur'ani
akan cewa kananan zunubai ne ake yafewa. Allah subhanahu wa ta'ala ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum, idan kuka nisanci manya-manyan zunuban da aka hale ku to za a karkare muku kananan zunuban. Ta wace hanya? Ta yin irin waɗannan ayyuka na nafila, ibadoji na nafila, sai a karkare muku kananan zunuban. Sannan hadisi kuma ya zo a kan haka nan, salawatul khams waljum'atu ila aljum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratin lima bainahunna idza jtanibat alkaba'ir. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga sallah farilla zuwa ga wata sallah farilla, ko waɗannan salloli guda biyar da muke yi, da kuma juma'a zuwa wata juma'a kuma, da kuma yin azumin ramadan kafin zagayowar azumin ramadan kuma, to duk zunuban da mutum ke yi tsakaninsu mukaffirat, waɗannan ibadoji na karkare mai zunuban da ke tsakaninsu. Waɗannan zunuban sai Annabi ce idza jtanibatil kaba'ir, amma idan fa an nisanci kaba'irai kenan kananan zunubai ne ake yafe mai. In kuwa bai nisanci manya-manyan zunubai ba, to wanda bai manyan ma ba su ishe shi ba, ana yafe mai kanana. Ashe da jike da sai da dukkan. Amma wanda ke ganin cewa wajib ne ya nisanci manyan, to kananan da bai nisanta bai dan aikata, to sai a yafe mai. A sanadiyar mai nisantar manyan da gani. Allah za mu dace da alkhairi. Saboda haka ga azumin Ashura din nan, Allah subhanahu wataala ya nuna mana Laraba din da kuma Alhamis da kuma Juma'a da kuma sauran kwanuka da watanni da ke tafe, kuma ya ba mu ikon azumta su, idan muka azumta kuma ya karɓa muna. Saboda haka wasu tun farkon wannan wata suka fara azumi ba su ajiyewa sai sun yi Ashura, tukunar da sai su ajiye. Kaga sun samu kwanuka da yawa, sun yi ɗaya bisa uku na wannan watan. Da saboda haka ana iya dogewa shar'i ne kada za a azumci watan duk gaba ɗaya. Na yi haka na an saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam, amma yi kokari a azumci wasu kwanuka daga ciki. Allah ya sa mu dace da alkhairi. Abinda muka karanta dai ne Allah ba mu nan da ke ciki, kuskuren da ya faru a bayani Allah ya fahimini. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعليكم السلام. ان شيء dake shigowa ai buki ne suke yi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana buki da bakin ciki da farin ciki duk gaba ɗaya. An ce buki ya kunshi kowane nau'i yadda kowa ya ɗauke shi. Su yan Shi'a abinda baƙin ciki suke nunawa bisa ga ƙarya, su ko Khawarijawa farin ciki suke nunawa a kan kashin jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kowane su gaba ɗaya yana bisa bid'a ne, kamar yadda Imam Suyuti ya ce abinda shaidan ke so shine ya ɗauke mutum daga sunna, daga ko ina zai fada. In cikin masu farin ciki zai fada ranar Ashura ohoho, in cikin masu baƙin ciki zai fada ohoho, ya dai gane cewa da ya raba shi da sunna, shi dai bukata take. To Allah ya mana tsari da talala ya shaidan. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Dan ini dia 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 d